أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باين هكا يا إخوانا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادوا من شكروا نبيه a wannan masallaci. Ina nufin ɗazumin Sadu a ina mai sunan gurin ne?
Sardauna
Memorial. Gashi Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara za mu sake saduwa a wannan masallaci karo na biyu. Da fatan Allah maɗaukakin sarki ya yi mana gamdakatar a cikin abin da za mu faɗa. Mun yi wa Allah godiya, sannan kuma ina godiya ga 'yan uwana malamai waɗanda suka yi ƙoƙarin haɗa wannan zama namu, kamar shi ɗan uwa Malam Sa'id da kuma ɗan uwa Malam Kabir, waɗanda su ne sanadiyar haɗuwarmu a wannan yammaci a wannan masallaci. Da fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba su lada cikin sa'ayinsu. Kuma na yi farin ciki ƙwarai da gaske da zaɓar wannan matashiyar ta zama ita ce matashiyar da za mu tattauna a kanta a wannan yammaci a guri na. Alal haƙiƙa wannan matashiya ce mai muhimmanci. Ba a ji ko? To, me ya faru? Ina ta masallaci ne sai kamata na ba a sama. Wannan matashiya da'awar annabawa, ko tsarin da'awar annabawa, ko kuma a larabci mu ce manhajul anbiya fi da'wati ila Allah, yaya man annabawa suka yi da'awa zuwa ga Allah. Babu shakka wannan matashiya tana da muhimmanci ƙwarai da gaske, kuma waɗanda suka zaɓi wannan matashiya ta zama ita ce matashiyar da za mu tattauna a kanta a wannan yammaci, Allah ya yi musu gamdakatar cikin zaɓin da suka yi. Abu ne mai muhimmanci ƙwarai da gaske a wannan zamanin, a wannan lokacin, mutum ya san yaya annabawa suka gudanar da da'awarsu. Zaɓin wannan matashiya yana da mahimmanci saboda dalilai kamar haka. Na farko, kasratul manahij al-matruhati fi sa'ati ad-da'awiyya, irin tsarirrika da ake da su, da hanyoyi, da salo daban-daban da muke gani na wa'azi, na kira, na karantarwa, na kawo gyara a cikin al'ummomi, a yau sun yi yawa. Kowa akwai hanyar da yake ganin ita ce ya kamata a bi domin a tabbatarwa da ɗan adam rayuwa mai kyau, domin a samar da canji, domin a haifar da juyin-juyin hali. Wasu suna ganin ya kamata a yi amfani da ƙarfi, a ɗaga bindiga, a yi ƙundumbala, a yi ƙunar baƙin wake, a yi yaƙin sunkuru. Suna ganin wannan ita ce hanya kaɗai da ya kamata a yau masu ƙoƙarin kawo gyara su bi, domin su haifar da gyara cikin al'umma. Idan ba da bindiga ba a gurinsu, ba za a iya samun gyara ba. Saboda haka a kullum tunaninsu yaya za su yi su iya haifar ko su iya tanadin abinda za su kawo irin wannan canji ko kawo irin wannan hargitsi. Akwai kuma waɗanda su suna ganin ba zai yiwu a samu gyara ba ko a samu ci gaba a cikin al'umma sai an tinkari akwatin ƙura'a. Saboda haka ya kamata dukkan wani ma wanda yake ƙoƙarin ya kawo gyara cikin al'umma, to ya wasa wukar siyasa. Saboda haka ya ɗaga tutar siyasa, ya fito zaɓe, ya yi campaign, a zaɓe shi ta hanyar ƙura'a. Idan ya ci zaɓe sai ya kawo gyara. Wasu kuma suna ganin a idan har muna so mu samar da gyara, to ya kamata al'umma ta musulmi duka ta haɗu, ta dunƙule, ta ture, ta mulmule, ta zama abu ɗaya. Saboda haka a daina irin karantarwar da za ta sa wani daga cikin musulmi ko wata firƙa ko wata ɗa'ifa ta ji ba daidai ba. Don haka su tunaninsu kullum kaifa na takattal, yaya za mu dunƙule, mu ture, mu mulmule. Don haka wane ka daina irin wa'azin da kake yi, yana kawo rarrabuwa, rarrabuwa kuma tana sawa mu yi rauni, ba za mu ci nasara ba. Don haka ɗan alallaba. Akwai waɗanda su waɗan abinda suke gani kenan. Wasu kuma suna ganin a'a, ba za mu ci nasara ba, mu zama wasu abu ko mu kawo gyara a cikin al'umma sai ta hanyar karantarwa, ta hanyar ilmantarwa, ta hanyar karatuttuka da darussa da nazari da bincike na addini, ta hanyar leƙe-leƙe a cikin littattafan musulunci, wagage da malamanmu suka bari, ta hanyar tono waɗannan abubuwa da yaɗa su cikin al'umma, ta hanyar karantar da aƙida ta ƙwarai, aƙida sahihiya. Idan aƙida sahihiya ta gyaru, to za a samu gyara. Gyaran aƙida da tarbiyya shi zai sa al'umma ta gyaru. Wasu kuma suna tunanin wannan shi ne kawai zai iya samar da gyara, zai iya haifar da ci gaba cikin al'umma. To kaga kowa yana jeho nashi tunanin. Wasu kuma suna ganin a'a, ba za mu gyaru ba sai mun riƙe ɗariƙun sufaye, sai kowa ya zama sufi, wato mun maƙalƙale a cikin koguna, mun shige ɗakuna mun lufe, ba ma haɗuwa da jama'a, ba ma cakuɗuwa da su, domin cakuɗuwa da al'umma shi ke kawo lalacewar zukata. Saboda haka sai mun tattara wannan duk mun watsar, mun koma zikiri da hailala da tasbihi kawai. To ta nan ne kawai za mu iya samar da canji da gyara. Wasu ma suka ce sai mun yi hijira. To kowa da abin da yake faɗa yana ganin shi ne zai kawo canji cikin al'umma. Kaga salo daban-daban, hanyoyi daban-daban, tunani iri-iri, kowa yana ganin tunanin shi kuma shi ne zai iya samarwa da mutane mafita. Wa kullun yadda yi waslan lilaila wa laila la tuqiru lahu bidhaka. To kaga irin wannan lokaci ashe muhimmin abu ne a ji, to su annabawa ya suka yi, hanyar da suka bi yaya take. Domin sanin hanyar annabawa ta wa'azi zai taimaka kasancewa ashe wannan hanya ita ya kamata a bi. Abu na biyu, dukkan wani musulmi yayi imani ya yarda da cewa hanyar annabawa ita ce hanyar da take da isma, wato ita ce hanyar da Allah madaukakin sarki ya mata katanga, ya mata kariya, ba za ta fada cikin barna ba. Hanyar annabawa babu san zuciya a ciki, hanyar annabawa babu shirka a ciki, babu bid'a a ciki, babu kaucewa hanyar Allah a ciki. Tsarin da annabawa suka bi tsari ne da babu san zuciya, ashe kenan wannan tsari ya kamata a san shi domin ai kokarin bin sa, domin ka samar da canji, haifar da al'umma ta kwarai. Abu na uku wanda zai sa tattaunawa akan wannan matashiya ta zama muhimmiya shine, idan muka san Allah madaukakin sarki shi da kansa ya umarci annabinsa, annabin sarki, annabin rahama sallallahu alaihi wa sallama, da cewa yabi tsarin annabawa, yabi tafarkin su, ya rike shiryar su. Yayin da Ubangiji ya ambato jerin gwanan annabawa daban-daban, sai yace ulaika alladhina hadallah fa bihudahu muqtadi, waɗannan su ne waɗanda Allah ya shiryar, don haka kai ma ka yi koyi da shiryar su. Idan Allah ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wa sallama ya yi koyi da shiryar annabawa, ashe kaga wajibi ne akan mabiya annabi sallallahu alaihi wa sallama, masoya ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, su ma su yi bincike su san mecece shiryar annabawa, wane ne tafarkin annabawa, domin su yi koyi da shi. Sannan abu na hudu, idan muka bude kundin tarihi, muka dauko littafin tarihi gaba daya, muka buda shafi bayan shafi, za mu ga babu mutanen da suka tabbatar da wani abu gagarumi babba, suka haifar da canji na azo a gani a cikin tarihin dan adam kamar annabawa. Dukkan wani mai kokari ko wanda yayi yunkurin samar da gyara a cikin al'ummarsa, to yana bayan annabawa, su ne Allah ya zaba ya ba su manzanci domin su haifar da gyara cikin al'umma bayan ta lalace. Kowane annabi Allah yana aiko shi, kowane manzo Allah yana aiko shi cikin al'umma domin ya haifar da gyara bayan wannan al'umma al'amarinta ya tabarbare. Kuma babu waɗanda suka samu cin nasara kamar annabawa, to ashe kenan yana da kyau mu san waɗanne hanyoyi annabawa suka bi domin tabbatar da nasara cikin al'ummominsu. Wannan shi zai sa mu gane sirrin, mu gane ta ina suka bi, wace hanya ce suka bi ta bille, mu ba mu bi wannan hanya. To waɗannan su ne dalilai waɗanda za su nuna maka muhimmancin wannan matashiya da tattaunata a cikin irin wannan lokaci da muke rayuwa. Babu shakka magana akan wannan matashiya abu ne yana da faɗi kwarai da gaske, don haka ban sani ba lokacin da muke da shi zai taimaka mana mu iya fadar abin da duk ya kamata a fada, ko ko dai za mu yi tsakure ne abin da muka fada mu wadatu da shi. Wani lokaci in Allah madaukakin sarki ya sake ba da dama, ko kuma malaman da ake tare da su suna karantarwa, su kuma su dora su fada abin da ban fada ba. Babu shakka akwai ma'alim, akwai wasu ainihin alamomi za mu iya kiransu, ko kuma za mu iya kiransu tsare-tsare da annabawa suka bi ta kansu, ko su ka'idoji da annabawa suka bi ta kansu wajen tabbatar da shiriya, wajen tabbatar da gyara cikin al'umma. Abu na farko kuma mafi muhimmanci kuma mafi haɗari wanda annabawa suka tafi a bisa doransa domin tabbatar da gyara shine albada'atu bitauhid, farawa da kira zuwa kadaita Allah kafin su ce wa mutanansu komai, sai da suka fara ce da su su kadaita Allah, su dawo kan tauhidi, su bar abin da yake shirka. A kowane zamani, a kowane guri da Allah ya aiko annabi, ya aiko da wani manzo, to abin da ya fara yi kenan shine tasihul aqida, gyarawa mutane aqidar su, gyarawa mutane zumuncin da ke tsakaninsu da alakar da ke tsakaninsu da Ubangiji, kira zuwa ga ikhlasi, kadaita Allah cikin bauta, tare da bayyana wa mutane Allah shi kadai shine mai amfanarwa, shine mai cutarwa, shine wanda ya cancanci a bauta masa, tare da kira zuwa ga bauta masa shi kadai ba tare da daukan wani haƙƙi na bauta ba ko wata sifa ta ubangiji a bama wani wanda ba Allah ba sawa'un wannan abun wani mala'ika ne ko wani annabi ne ko wani salihi ne ko wani waliyi ne ko wata itaciya ce ko wani dutse ne ko wani kwazazzabo ne ko ma menene shi matukar za a dauki wani haƙƙi na ubangiji a bashi to wannan abu sunan shi shirka kuma annabawa sun yi kokarin su ga sun kawar da mutane daga irin wannan kuduri wannan shine farkon abin da suka yi wanda duk zai karanta alqur'ani wanda shine littafin Allah na ƙarshe da ya saukarwa dan adam zai ga duk inda Allah madaukakin sarki yayi batun annabawa to abin da yake gaya mana kenan ya aiko da annabawa abin da suka fara yi kenan shine kira zuwa ga kyautata aqida wani gurin ubangiji ya gaya mana a dunkule wani lokaci kuma ubangiji ya gaya mana abin fillafilla ya ambaci kowane annabi da irin abin da ya kirawo mutanansa zuwa gare shi wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu babu wani annabi babu wani manzo da Allah madaukakin sarki ya aiko yace face mun masa wahayi cewa babu wani abun bauta da gaskiya sai ni inji Allah fa'buduni don haka ku bauta mini Allah madaukakin sarki yake cewa wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an a'budu Allah wa ajtanibu at-taghut haqiqa mun aika wa kowace al'umma da manzo manzan nan yana cewa da su ku bautawa Allah ku nisanci duk abin da ake bautawa ba Allah ba a wasu lokuta kuma ubangiji ya ambata mana da'awar annabawa ya kirawo kowane annabi ya faɗa abin da ya faɗa ga al'umma sa lokacin da Allah ya turo shi laqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin alla ta'budu illa Allah inni akhafu alaykum azab yawmin alim Allah yace mun aika da annabi nuhu alayhi salam zuwa ga mutanansa yace da su ni mai gargadi ne gare ku kuma mai bayyana gargadin da cewa kada ku bauta ba wani ba Allah ba domin ni ina jiye muku tsoron azabar wani yini mai radadi wa ila adin akhahum huda قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون هكذا الله يا ايكا والنبي ادا يا ايكا وادا والنبي هود عليه السلام النبي هود يجي ده سو يا قوم يا قوم متانينا كبوتاوا الله باكو ده ابون بوتاوا باشي با كو با ولا ابو كوكي كاي بافاتي قاغي واتو كو متانين ني ودان كوكي وا الله قاغي هكذا سموداوا والى سمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب هكذا الله يا ايكاوا متانن سمود وسموداوا الله يا ايكاوا موسى النبي صالح شي ما ابين ده يغاوا متانن سو كينن يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هكذا متانن مدين والى مدين اخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط هكذا النبي إبراهيم عليه السلام ألا ملوك كنسلكي أيكا شزوها غمتا ننسى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين الله يا ايكا يا ايكا النبي ابراهيم عليه السلام يجي ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل حقيقه من باوا النبي ابراهيم شريعه تون غبانين يا فارا واعظي متون ني شريعه ده اوبنجي يا زابي شي لوكاتين دا يكي تيوا ما هيفنسا ده متانانسا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون waɗannan waɗanne irin gumaka ne waɗanda ku kuke dukufa wajen bauta musu sai suka ce wajadna aba'ana laha abidin mun samu iyayenmu suna bauta ma waɗannan gumaka ne shi yasa mu ba muke bauta musu annabi ibrahim yace laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin haqiqa ku da iyayenku ku kasance cikin bata batan da yake mabayyani a cikin suratul shu'ara Allah yace watlu alaihim naba ibrahim id qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun قالوا نعبد اصناما ونظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون قال افرايتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. النبي إبراهيم عليه السلام حكى يتكلم متانا سزوا قبوتا وألا شي كقي يقيا مسوشي وأبنجي شيني من أنفانر وشيني من شوتر وشيني من بعد لافيا شيني من بعد رش لافيا شيني من وركر وشيني واندي يكي تشيد شي شيني واندي يكي رايد شي يكشي شي shine wanda yake fatan ya gafarta masa kurakuransa ranar gobe kiyama ya nuna musu shi ya kamata su bautawa. Annabi Yusuf alaihi salam ubangiji ya gaya mana irin wa'azin da yawa mutanansa tun daga kurkuku, irin wa'azin da yawa waɗannan mutane da ya haɗu da su a kurkuku waɗanda suke mushrikai ne masu bauta ma wani Allah. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bi ta'wilihi qabla an ya'tiyakuma ذلك من مالكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وبالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. حكى يفار يمس وأزي يفار كرن سزواق توهيدي يتي دسو لا ياتيكما طعام ترزقانه باب ولا ابنتي ده الله مدوكين سركي زي باكو الا نباتكما بتاويله فاتي نا باكو لبارن فسرت دوك ابينده زاكو غني نا ابنتي كو نا ابن شي ابو فركي تو انا ده فسرت ده زن باكو وذلكما مما علمني ربي wannan abu da ku gani na ilimin fassarar mafarki abu ne da ubangiji na ne ya koyar da ni. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah, ni na bar addinin mutanen da ba su yi imani da Allah ba kuma su masu kafircewa ranar lahira ne, na bi addinin iyaye na Annabi Ibrahim da Ishaq da Yaqub. Ya bi addinin iyayensa domin iyayensa din da yake ambato annabawa ne. Mutum zai bi addinin iyayensa idan ya tabbata da cewa iyayen nasa suna kan tafarki na ƙwarai, kamar yadda Annabi Yusuf ya bi addinin Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, saboda annabawa ne suna samun wahayi daga Allah. Amma in ba haka ba, ba daidai bane kai hujja da iyayenka. Babu wanda ubansa zai zama hujja in dai uban nan nasa ba annabi bane. Saboda haka ya ce ya bi addinin iyayensa domin iyayensa annabawa ne, wahayi ake musu daga Allah. Wannan ba hujja bace da zata sa kai ma ka ce ka bi addinin iyayenka ayi ta rigima da kai akan abin da yake ba gaskiya ba. Ce ma kana lana an nushrika billahi min shay, bayyewa gare mu mu hada Allah da wani. Kaga wannan kenan shine addinin da yabi addinin na iyayensa, ba za su yi shirka ba, abu ne ma da ba zai yiwu ba. Yace kuma wannan falalar Allah ce da yayi mana yayi wa mutane, amma da dama daga cikin mutane ba sa godewa Allah. Ya sahibai sijin a arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'un sammaytumuha ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حكى يوى متى ننسى وأذي يتي أبن سكي بوتا وإن سونا يني كوي سكا قاقا سكا سينيام وسأبا بن بوتا با ألا با كود إدا من شام أبو بوا ما با أتبا ينسبا سكا سامس سونا كوي سنا بوتا مسو كوكما آآ mutanen ƙwarai ne da suka wuce sun yi ayyukan nagarta suna da kyakkyawan tarihi a cikin al'ummar, sai suka zo suna bauta musu suna tsammanin bauta musu din nan zai kusantar da su zuwa ga Allah. Ce ba ta'buduna min dunillahi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum, abinda kuke bauta ba wani abu bane, sunaye ne da ku kirawo su da shi ku da iyayenku, tare da cewa ما أنزل الله بها من سلطان باب وتهجر لأبنجي يسوكر نأبو تام وأن أبو بوا إن الحكم إلا لله وكنشي ناقا ألا شي كدي شيني وان دي أمرني دي وكدا أبو تام ونبا شيبا يتي ذلك الدين القيم وان شيني الدين التفركي وان ديكي مدي دي تي ولكن أكثر الناس لا يعلمون سيدي يوان يوان شمتاني بس سنيب تو هكا دي ذاكي تغني أشيكي القرآن دكا منزول الله يتوروه zuwa ga dan adam a doran wannan kasa sun yi ta kiran mutane ko kuma farkon abinda suka fara kwankwasa zukatan mutane da shi suka fara gaya wa mutane shine su bauta wa Allah shi kadai kada su hada Allah da wani cikin bauta har lokacin da Allah madaukakin sarki ya aika annabin sa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da sakon karshe wanda ya zama shine khatamul mursalin gaba daya shine khatamul anbiya gaba daya shine cikamakin annabawa a bayan shi kuma an rufe kofar annabci kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illa Allah innani lakum minhu nadhirun wa bashir wannan littafi ne shine alqur'ani wanda ayoyin sa ainihin aka cika su da hikima ayoyin sa suka zama ayoyi ne wanda ake aiki da su sannan aka yi bayanin su kuma dalla dalla daki daki kowa ake karantawa zai fahimta wanda suka zo min ladun hakimin khabir daga wanda yake gwani mai hikima kuma wanda ya san ainihin khafayil umur ya san abubuwan da suke boye wannan annabi wanda ya zo da wannan littafi abinda yake kira mutane zuwa gare shi Allah ta'budu illa Allah kada ku bauta ma wani ba Allah ba yace innani lakum minhu nadhirun wa bashir ni mai gargadi ne daga Allah mai yin bushara ne daga Allah gare ku haka manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya zauna shekara 13 cikin mutanansa a Makka banda magana akan tauhidi da aqida da gyarawa mutane alaka su da ubangiji babu abin da yake tattaunawa babu abin da yake magana akan sa har ma mutanansa suna mamaki shi wannan annabi shi wannan mutum ba abin da zai ce ai sai dai a bauta wa Allah shi kadai ya maida allolin nan gaba daya su zama Allah guda daya wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadhab aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab saboda haka suka yi mamaki cewa wani mai gargadi ya fito daga cikin su kafirai suka ce a wannan ba wani bane face wanda yake mai sihiri ne kuma makaryaci babban makaryaci subhanallah suka ce aja'ala al-alihata ilahan wahida yanzu ya dunkule ababan bauta gaba daya ya sanya su abun bauta daya ababan bauta dukan su sulata da uzza da manata da hubal duk gaba daya a daina bauta musu a bauta wa Allah guda daya suka ce inna hadha la shay'un ajab lalle wannan abun da mamaki ba sa mamakin sun sanya wa Allah kishiya ba sa mamakin sun rike wani wata sassaka da suka yi ko wani dutse da suka ainihin ajiye ko wata laka da suka tura suka kwaba suka mulmula ba sa mamakin sun rike su ababan bauta ba Allah ba a'a suna mamakin wanda zai ce a bauta wa rabbul alamin sai suka juyar da qadiyar kaga hankalin dan adam yadda yake juyewa idan ya saki Allah abinda ba shine abun mamaki ba sai kaga yana mamaki abinda yake na mamaki kuma sai kaga baya mamakin sa wannan manzo na ƙarshe manzon rahama manzon tsira annabi sallallahu alaihi wasallama shi yazo mana da qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu ana awwalul muslimin ka ce musu inna salati sallata wa nusuki da ayyukan ibada na gaba ɗaya da yankan da nake yi wa mahyaya wa mamati kai da rayuwata ka ce kam da mutuwata ma lillahi rabbil alamin dunna Allah ne shi kadai ubangijin halittu kaga shine gaya ga tauhidi gaba ɗaya rayuwarka gaba ɗaya kai kanka da rayuwar da mutuwar gaba ɗaya duk ta zanta Allah ce yace la sharika lahu ba ya da abokin tarayya ba wanda za su yi kamfani cikin wannan bauta cikin ayyukan ibadata shi kadai ne kwaya ɗaya kwal tilo la sharika lahu wa bidhalika umirtu kuma da wannan aka umarce ni wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon wanda yake mi kauya annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya sanya wannan tsari na kira zuwa ga tauhidi a karan farko ya zama shi ne tsari wanda dukkan wani mai wa'azi wanda yake so ya bi tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kamata ya rike kuma ya kamata ya bi ya tabbata cikin sahihai bukhari da muslim hadisin abdullahi dan abbas lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tura mu'az zuwa yaman yace da shi innaka taqdumu ala qaumin ahli kitabin falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi an yuwahhidullah a wata ruwayar falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadata an la ilaha illallah a wata ruwayar falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi ibadatullahi azza wajal, yace wa Mu'az dan Jabal radiyallahu anhu, zaka zo ga wasu mutane ahlu kitab yahudawa ne a Yaman, zaka je gare su, to ya kasance farkon abinda zaka kira su zuwa gare shi shine su bautawa Allah shi kadai, su kadaita Allah da bauta, su ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Annabi yace wannan ya zama shine farkon abinda zaka karantar da mutane. To haka nan dukkan wani mai wa'azi farkon abinda ya kamata ya sa a gaba, musamman cikin wannan al'umma da al'amuran aqidarta suka tafarkwace saboda dogon lokaci da aka dauka babu abinda ake koyawa mutane sai shirka, sai hada Allah da wani, kaburbura suka cika ko ina da ina, kaburburan da ake zuwa ana neman taimakon waɗanda suke kwance cikin su, ana neman agajin su, ana neman tallafi a gurin su, ana neman su azurta, ana neman su bada haihuwa, ana neman su taimaka akan wata hukuma da take faruwa tsakanin miji da mata, su kawo ainihin sulhu tsakanin miji da matarsa, su sanya mata ta so mijinta ko miji ya so matarsa. Ana neman abin da ba a neman shi gurin kowa sai Allah, ana neman shi a gurin waɗannan na kwance a cikin kaburbura. Mutanen da suka fi bukata zuwa ga addu'ar ku ya kasance kuma su kuke roƙo, su kuke cewa su yi muku, su taimaka muku a cikin abin da babu mai iya yin shi sai Allah. Al'umma ta koma duk inda ka shiga a ko ina a cikin duniya sai kaga irin wannan. Idan ana baka labarin wani abin ba za ka yadda ana yin shi ba a cikin wannan al'umma, sai lokacin da ka je ka tsinci kanka a gurin da ake abin sai ka yi mamaki. Wasu ma gaba ɗaya sun mai da makabarta ta zama tamkar masallaci, abinda suke yi a makabarta na at-tadarru walil-tija was-sakina wat-tuma'nina, abinda suke yi a cikin makabarta na kaskantar da kai da addu'a da neman agaji da neman taimako ba sa yin shi a cikin masallaci. A lokacin da zaka ga mutum musulmi ya kauce wa al-qibla, ya fuskanci kabari, ya yi sujjada, yana kuka, yana turmusa fuskarsa a cikin turbaya a cikin ƙasa, yana cewa wannan da yake cikin kabari waliwa ne, ya taimaka masa cikin bukatar da yake ciki, ko wata rashin lafiya ce, ya je dukkan wata asibiti da aka kusanta masa aka gaya masa cewa ana bada magani bai samu magani ba, daga ƙarshe aka ce sai ya je gurin waliwa ne ko ya je gaban kabari shehu wani ya roke shi zai samu lafiya. Saboda haka an kawo marasa lafiya an juye su a nan, ka ce wata katafariyar asibiti ce aka gina, daga gari gari ana zuwa neman magani. A irin wannan al'umma da zaka je makabarta kaga ana shiga da kabaki na abinci daban-daban, wai an yi wa wannan waliyi ne walima, saboda haka an yanka masa kosassun shanu, an yanka masa kosassun ainihin raguna, abinda mutum ba zai iya ci a gidansa ba, amma ya yanka ma wani na cikin kabari ya kai makabarta, su kuma ainihin sadana waɗanda suke ci da wannan kabarin su handa mai abincin, ce ai ka kai ma waliyi ne. Wasu su kwashi kuɗi su je su juye a makabarta, wannan yan fowar nayin su kwashi kuɗi, hatta kai Hafiz Ibrahim sha'irun Nil a waƙarsa yana cewa ahya'una la yurzaquna bi dirhamin wa bi alf alf turzaqul amwat man li bi hadd an na'imin bi hufratin qamat ala a'tabiha as-salawat yas'a al-anam laha wa yajri hawlaha bahr an-nuzuri wa tuqra'u al-ayat wa yuqalu hadha al-bab bab al-mustafa wa wasilatan tuqda biha al-hajat yati ahya'una la yurzaquna bi dirhamin. Ga talakawan cikin mu nan masu rai, babu wanda zai dau dirhami daya ba su fi sabilillah. Wa bi alf alf turzaqul amwat, amma an dauki kudade maqudai an je ana kaiwa matattu a kabari. Yace mali bi hadd an-na'imin bi hufratin, ina ma in samu wannan rabu, wannan kaso, wannan garabasa ga matattu cikin kabari suke samu, yace ina ma ni zan samu wannan. من لي بحد النائمين بحفرة قامت على أعتابها الصلوات ذاك زوك سامو أنا تأدؤ إيدا بندبن أو النموني يسأل عنام لها دقوكو إنا أنا تروروا زوا ونن قبري ويجري حولها بحر النزوري أنا كي أينهم bakanci daban-daban, kaga ainihin tekun bakanci yana gudana a gindin wannan kabari. Wasu qura'ul ayatu, ana karanta alqur'ani, ana karanta ayoyi a gurin. Wa yuqalu hadha albabu babul mustafa, ana cewa da mutane kun ga wannan kofar ita ce kofar manzon Allah, idan ka bi zaka kai ga manzon Allah. Wa wasilatun tuqda biha alhajatu, in kana da bukata ka biyo ta wannan hanya to zaka samu biyan bukatarka. To al'umma tana rayuwa cikin irin wannan, a ce ko ba za a kira zuwa ga tauhidi ba. An waye gari yadda ake shirka a cikin wannan al'ummar, ayi shirka lokacin da ake cikin walwala, lokacin da ake cikin ainihin zaman lafiya, haka nan lokacin da zaka shiga cikin wahala, aka shiga cikin kunci, nan ma ayi shirka, tare da cewa kafiran farko idan sun shiga wahala Allah suke kira kawai. Wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din, Allah kawai suke kira, ba sa kiran wani Allah. Amma sai ka ga mu yanzu waɗanda suke cewa ashhadu an la ilaha illallah, su suke shirka, su suke kiran wani Allah yayin da suka shiga cikin kunci. Wani ma shirkar tashi ba ta motsawa sai ya shiga wahala, a lokacin ma ne yafi yin shirka. Kaga wannan al'umma fi sabilillahi abinda tafi bukata zuwa gare shi shine karantarwa ta tauhidi. Don haka wajibi ne ga dukkan wani da'iya mai kira zuwa ga Allah, farkon abinda zai fara karantar da mutane, kuma karantarwa wacce ba mai karewa ba, ba lokacin da zaka ce yau na gama da tauhidi. Annabi sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya karantar da tauhidi yake. Duk sanda ya ga wani daga cikin sahabbai ko wani bako yayi tuntube game da lamarin tauhidi baya shiru, sai ya kwabe shi, sai ya nuna masa cewa wannan haƙƙin na Allah. Wani yazo ce ma sha Allahu wa shi'ta, annabi ya hushi ya ce aj'altani lillahi niddan, qul ma sha Allahu wahda, kamar da ni kini ga Allah, kishi ya ga Allah, a'a kace idan Allah ya so shi kadai. Annabi bai yadda ba a dauki wani aki na Allah a bashi. Qul la amliku lakum naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhair wa ma massani as-su in ala illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun. Saboda haka lokacin da zai ji wata tana cewa wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin, a cikin mu ma akwai annabin da ya san me zai faru gobe, ce a da'i hadha alqawl wa quli bima taquli, bar wannan magana, ba magana ce da ta kamata ba, ki dai fada abin da kika fada a da can da farko, abin da kika fada na yaban iyayenki da jarumtarsu. Amma kada ki kuskura ki ce a cikin mu akwai annabin da ya san abin da zai faru gobe. Wala tadri nafsun ma za taksibu gada wala tadri nafsun bi ayi ardin tamut, babu ran da ta san me za ta samu gobe, me za ta tsoruta gobe, babu wanda ya sani. Nan da awa daya babu wanda ya san abin da zai faru, kai nan da yan daƙiƙoƙi babu abin da mutum ya san, wanda ya san abin da zai faru sai Allah. Walla ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah, kace wanda suke yake cikin sammai da wanda suke cikin ƙasai babu wanda ya san gaibi sai Allah, babu wanda ya san gaibi sai Allah. Saboda haka Allah shi kadai shine ya san gaibi. Fa qul innamal ghaibu lillah, kace kadai sanin gaibi na Allah. To amma a cikin wannan al'umma akwai waɗanda suke karanta wasu kasidu da sunan yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna daukan ilimin Ubangiji gaba ɗaya suna bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam, suna tsammanin cewa daidai suke yi, suna daukan sifa ta Ubangiji wacce Allah madaukakin sarki ya nuna cewa sifar ta ce shi kadai, amma a jinginawa Annabi sallallahu alaihi wasallam a ce basirun bi sirril ghaibi qabla kiyani, Annabi ya san sirrin gaibi, ba ma gaibin ba, a sirrin gaibin shi kanta, sirrin gaibin shi kanta ya sani. Wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilma al-lawh wal qalam, ace duniya da lahira duk kyautar ka ce. Allah yana cewa inna lana lal akhirata wal ula, lana in ji Allah ce a duk kyautar Annabi sallallahu alaihi wasallam ce, ce wa min ulumika, yana daga sashin ilimin mukanka, ilman lauhi wal qalam, ilimin lauhul mahfuz da qalamul qudrah, wai sashi ne daga cikin ilimin mukan ba ma duka bane to mai aka barwa Allah mai aka barwa Allah to wannan al'umma duk mutumin da zai ce ba a buƙatar karantar da tauhidi babu shakka wannan ya kaucewa hanyar annabawa wajen kira zuwa ga Allah ya kaucewa hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen kira zuwa ga Allah wanda zai ce karantar da tauhidi yana haddasa da husuma yana kawo rarraba yana kawo tafarraka wannan babu shakka bai san abinda annabawa suka yi kira zuwa gare shi ba bai san wannan shine jagoranci shine jagora jagora a cikin da'awar annabawa ba kira zuwa ga tauhidi saboda haka wajibi ne ga dukkan wanda yake malami mai karantarwa mai wa'azi mai nusarwa ya sanya batun tauhidi a gaban idansa dukkan wata da'awar da za ta ce aje tauhidi kai ma ka aje ta gefe guda abu na biyu haƙuri da juriya babu shakka hanyar kira zuwa ga Allah hanya ce wacce take cike da wahalhalu da masibu da bala'ai da fitintunu da tashin-tashina iri-iri wanda zai ce afi Allah shi kadai a bauta masa shi kadai abu manzo sallallahu alaihi wasallama dole a cikin irin wannan barra ya gamu da kalubale da tutarwa da tsangwama da izgili na mutane daban-daban shi yasa annabawa suka zama ashaddun nasi bala'an al-anbiya kamar yadda manzo Allah ya ce ashaddun nasi bala'an al-anbiya annabawa su suka fi kowa shiga tararrabi da jarraba da fitintunu na al'ummominsu fal-amthalu fal-amthal sannan wanda ya fi kwatanta hanyar annabawa sannan mai biye mata haka nan wanda yake yana kwatanta hanyar annabawa dole ne ya gamu da tashin-tashina yana buƙatar ya yi kyakkyawan guziri guziri na kira zuwa ga guziri na haƙuri guziri na jurewa halhalu Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari cewa annabawan da ya aiko waɗanda ake kira ulul azmi manya-manya daga cikin annabawa sun kasance masu haƙuri ne masu juriya Allah ya kira annabinsa yake fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum ka'annahum yarawna ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar balagun fa hal yuhlaku illa al-qawmul fasiqun Allah ya ce kai haƙuri kamar yadda ulul azmi ma'abota girma ma'abota azama da ainihin kokari cikin al'umma cikin manzanni suka yi haƙuri kai ma ka yi haƙuri wala tasta'jil lahum kada ka yi musu gaggawa Allah maɗaukakin sarki ya bayyana wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama cewa annabawan da suka gabace shi gaba ɗaya an cutar da su akan wannan tafarki na da'awa zuwa ga Allah amma fa sun yi haƙuri don haka su zamo abin koyinsa su zamo abinda zai yi koyi da su cikin abinda yake gani daga mutanansa na cutarwa wala qad kuzzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu wa uzu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimatillah wala qad ja'aka min naba'il mursalin Allah ce an ƙaryata manzanni waɗanda suka gabace ka fasabaru ala ma kuzzibu suka yi haƙuri akan abinda aka yi musu na ƙaryatawa wa uzu aka cutar da su hatta atahum nasruna har sai da nasaran mu ta zo musu wala mubaddila li kalimatillah babu mai canza kalmomin ubangiji babu mai canza abinda Allah ya riga ya rubuta babu mai canza abinda Allah maɗaukakin sarki ya riga ya so wakalarsa hakika labarin manzanni ya zo maka don haka kaga irin gwagwarmaya da manzanni suka yi wa malana alla natawakkal ala Allah wa qad hadana subulana ولا نصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون haka manzanni suka gayawa ainihin mutanansu al'ummominsu suka gaya musu cewa hakika za mu yi hakuri za mu yi juriya akan abinda kuke yi mana na tutarwa kuma ga Allah kadai masu dogara suke dogara Annabi Musa alaihi salam ya nusar da mutanansa akan su yi haƙuri kuma ya gaya musu cewa haƙuri shine babban kadarku da za su bi wanda zai kai su ga hanyar tsira bayan sun riƙe Allah maɗaukakin sarki sun dogara da shi duk abinda zai fuskanto su za su iya murƙushe wannan kalubale ta hanyar haƙuri wa qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillah يورثها من يشاء من عباده والآقبة للمتقين. هكا النبي موسى يأتي ومتى ننسى كنا متمكو كنا متمكو دقاء الله كيها أولي كساني تيوى أساق بعد يتألّى تي يدا قادد يتقود يسولك تكين باينسى كما تكاوان أرشينا كما سورة الله sabo da wannan hakuri da suka yi da juriya da suka yi ubangiji ya saka ka musu ya ba su ardi misr bayan da tana karkashin fir'auna wa awrasna alqauma alladhina kanu yastadafuna masharikal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika alhusna ala bani isra'ila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishu. Allah madaukakin sarki yace muka gadarwa waɗannan mutane su ne mutanen annabi Musa waɗanda suka yi imani da shi, muka gadan musu wanda da sun kasance ana ainihin wahalar da su, ana raunana su a doran ƙasa, muka gadar da su gabashin duniya ko gabashin ƙasa da yammacinta, ƙasar da muka yi musu ta masa albarka. Kuma haka kalmar Ubangijinka ta tabbata, kalmar Ubangijinka mafi kyau ta tabbata ga banu Isra'ila, bima sabaru, saboda abin da suka yi na hakuri, saboda juriya da suka yi, muka rushe abin da duk fir'auna yake aikatawa shi da mutanansa da abin da suka yi ta gigginawa gaba ɗaya Ubangiji ya kwace su ya danka su ga hannun banu Isra'ila. Allah ya sifanta annabawa ɗaya bayan ɗaya daban-daban da cewa mutane ne masu hakuri. Allah ya sifanta annabi Ayyub alaihi salam yace inna wajannahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Haƙiƙa mun samu annabi Ayyub annabi ne mai haƙuri, ma dalla da wannan bawa, lalle shi bawa ne mai mai da al'amarinsa ga Allah. Allah ya sifanta annabi Isma'il da Idris da Zalkifl yace wa Isma'ila wa Idris wa Zalkifla wa Zalkifli kullum min as-sabirin. Allah yace da Isma'il da Idris da Zalkifl dukkaninsu suna daga cikin masu haƙuri. Allah ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wa sallam da ya zama mai haƙuri, mai juriya, mai ainihin mai da al'amarinsa zuwa ga Allah. Wattabi ma yuha ilayka wasbir hatta yahkum Allah wa huwa khairul hakim. Ka bi abinda muka yi maka wahayi, wato ka rike abinda muka yi maka wahayi din nan da shi na Al-Qur'ani da Sunna, ka rike su, dan ka rike su kuwa zaka gamu da kalubale, don haka sai kai haƙuri har lokacin da Ubangiji zai yi hukunci, har lokacin da zai yi hukunci a nan duniya ya ba ku nasara, ko kuma ya yi hukunci a ranar gobe kiyama ya shigar da ku aljanna ya shigar da magabtanku cikin wuta. Wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Ka yi haƙuri, Ubangiji baya tozar taladan waɗanda suke masu kyautatawa. Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaiqin mimma yankurun. Ka yi haƙuri, kuma haƙurinka ko sakamakon haƙurinka ba a gurin kowa zaka same shi ba sai a gurin Allah. Kada ka yi baƙin ciki bisa ga abin da suke yi, kada ka zamo cikin kunci game da abin da suke yi na makirci, kada wannan ya kuntata maka. Wasbir ala ma yaquluna fasabbih wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha. Ka yi haƙuri bisa abin da suke faɗa, suke gaya maka na zage-zage da ashariya, suce maka makaryaci, suce maka batsafi, suce maka boka, suce maka mawaki, ƙarshe ma suce da kai mahaukaci. To kai haƙuri, kai tasbihi ga Ubangijinka kafin hudowar alfit, kafin hudowar rana da bayan faduwarta. Fasbir inna wa'adallahi haqq wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinu. Kai haƙuri, lalle alkawarin Allah gaskiya ne, kada ainihin waɗanda ba su sakankance da lamarin alkiyama ba su yi wasa da hankalinka. Ashe kaga mai kira zuwa ga Allah yana buƙatar yayi wannan guziri, guziri na haƙuri, ya zama mai haƙuri mai juriya, duk abin da zai fuskanta na ƙalubale ya sani wannan hanyar da yake kai ta kira zuwa ga Allah haka ta gada. Wannan kuma shine abin da annabawa suka yi, wato sun yi haƙuri, sun yi juriya. Abu na uku, dogaro ga Allah, dogaro ga Allah da barin ainihin ce da zuci. Wannan yana daga cikin abin da annabawa suka yi, sun san cewa su waɗanda Allah ya turo ne, ma'ana ya zaɓe su, ya ba su saƙo, ya ba su aiki, amma wannan bai hana su su ce ga Allah muka dogara ba, suna buƙatar tallafi, da agaji daga Ubangiji, suna buƙatar Ubangiji a kowane lokaci ya kawo musu dauki, ya kawo musu tallafi. Don haka kira zuwa ga Allah shi kadai da kokarin samarwa da al'umma kyakkyawan tafarki da za su bi yana buƙatar dogaro zuwa ga Allah. Ku duba Khalilur Rahman, Khalilur Rahman bada ɗayin Allah mai rahama, Annabi Ibrahim alaihi salam, lokacin da aka jefa shi cikin wuta, abinda yace hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah ya isan mana, Allah ya ishe mu shi kadai, kuma madalla da abinda muka dogara da shi, madalla da abin dogaro. Haka nan lokacin da mutane suka yi dafifi, kafirai suka yi dafifi, suka zo ainihin jama'a zuwa Madina, suna kokarin su murkushe Annabi sallallahu alaihi wasallam da ɗan burbushin sahabbansa a Ghazwatul Ahzab, Annabi ya faɗi wannan kalma, alladhina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Bukhari ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara masa yarda, yace hasbunallahu wa ni'mal wakeel qalaha Ibrahim hina ulqiya fil nar wa qalaha Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam hina qala lahu an-nas inna an-nas qad jama'u lakum. Wannan kalma ta hasbunallahu wa ni'mal wakeel, Annabi Ibrahim ya fade ta lokacin da aka jefa shi cikin wuta. Haka nan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wannan kalma lokacin da aka ce da shi gafa mutane nan kafirai sun yi dafifi, sun yi wuturuwa, sun zo dododo suna ƙoƙarin su murkushe shi da al'ummarsa, yace hasbunallahu wa ni'mal wakeel, dan da nan Ubangiji ya kawo musu tallafi, ya kawo musu agaji. Saboda haka hablut tawakkuli, igiyar tawakkali dole ne ta kasance tana nan a kulle tsakanin dukkan wani mai kira zuwa ga Allah, domin haka ya kasance tsakanin annabawa har zuwa annabin ƙarshe, Annabi sallallahu alaihi wasallam. Babu wani annabi face ya dogara ga Allah, ya maida al'amarinsa ga Allah. Watlu alaihim naba'a nuhin إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنذرون. يتي الله يتي واتلوا عليهم ككرن تاموس لابار النبي نوه نوك تندي يتي ومتاننسا ياكو متانينا in kana kabura alaikum maqami, idan tsayuwa ta gaban ku yi muku wa'azi, ya muku girma, ya muku nauyi, ko ku zama da a cikin ku kun gaji da ni shekara 950, ina cikin ku ina cewa ku bi Allah, ku kadaita Allah da bauta, kar ku bauta wani ba Allah ba, kuna ganin wannan abin ya gundire ku, ya ishe ku, to tura ta zo bango, fa'ala Allah tawakkaltu, ni dai ga Allah kadai na dogara. Fa'ajmi'u amrakum, ku hada al'amarinku guri guda, wato ku hada ra'ayinku ya zama ra'ayi daya, duk wani sabani da ke tsakaninku ku ture shi. Idan kun je mitin ku tsaya akan matsaya guda daya, kada ma a samu sabani, domin an samu sabani wataƙila za ku yi rauni, ba na son ku yi rauni. Kada wasu su ce a kore ni, wasu su ce a daure ni, wasu su ce a kashe ni, in kuka samu sabani sai ku yi rauni. A'a, fa ajmi'u amraku, ra'ayinku ya zama guda daya. Wa shuraka'akum, ai ajmi'u shuraka'akum, ba ku kadai ba ma duk wasu wanda kuka san suna gaba da ni, ko da ba a kasan nan suke ba, ku gayyato su, su zo su shiga mitin din dan abin naku ya kara karfi, domin ku kadai ne watakila wasu su ce ba su yadda ba. A'a, ina son kowa da kowa, ko kuma shuraka akum, waɗannan abubuwan da kuke bautawa, kuke ganin cewa duk wanda ya bar bauta musu zai cutu, to ku gayyato su su taya ku. Thumma la yakun amrukum alaikum ghumma, sannan duk abin da za ku tattauna ku yanke wani kudiri na cutar da ni, kada ku boye, ba boye boye ba nuku ku fito karara ku ce kaza muke so za mu yi masa duk lokacin da abokin gaba ya fara fitowa ya ce shi fa kaza zai yi kaga ai yana jin ya saki wani abu to ina so kada ba ku yi wani boye boye ku fito karara ku faɗi abin da kuke so ku yi min thumma qudu ilayya sannan ku gama da ni abinda duk kuka so ku yi min hukuncin wato yace sun maqdu ilayya bai ce alayya ba domin akan iya qada ba tare da anzartar ba ce qada alayhi ya masa hukunci amma ai ma mutum hukunci a ce amma an dakatar da zartar da hukunci amma ka ce qada ilayhi an yi masa hukunci kuma an zartar ma'ana duk hukuncin da kuka yi ku zartar kada ma a ce an yi hukuncin an dakatar da shi wala tunzirun kada ku saurara kuma kada ku ce amma kun bada kwana hudu ko kwana biyar ko wata ko sati daya ko wata daya a'a idan kun yanke hukuncin kuna fitowa ku zartar wanda duk kaje yana wannan magana akwai abin da ya taka gaba daya kalubalanci al'umma duka mutanen fa da yake tare da su yan kadan ne fa ma amana ma'ahu illa qalil Allah ya ce amma kuma yana fitowa yana fadar wannan ba komai ya taka ba illa fa'ala Allah tawakkaltu wannan kalmar da ya fada ita ce abin da ya taka domin waɗannan gaba ɗaya ba da shi suke ba da Allah suke saboda haka mai kira zuwa ga Allah yana buƙatar irin wannan annabi Hud alaihi salam shi ma ya yi irin wannan kalubale lokacin da suka ce ya Hud ma ji'tana bi bayyinati wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik وما نحن لك بمؤمنين ان نقول الا تراك بعض الهتنا بسوء قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم lokacin da suka ce ya hudu ma ji'tana bi bayyinati mu fa har yanzu baka zo mana da hujja ba wai duk wa'azin da yake yi wai yana yin wa'azi ne ba hujja suka ce ba fa hujja ba za mu bi ka ba wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlika dan kawai kana irin waɗannan maganganu shikenan sai mu bar abubuwan da muke bauta kai ba za mu bari ba wa ma nahnu laka bi mu'mini kuma mu ba masu imani ne gare ka ba ba za mu yi imani ba yanzu ba za mu yi imani ba nan gaba shi yasa basu ce wala nu'minu wa lam nu'min bika ba sai suka kawo abinda sigar jumla ismiya wa ma nahnu laka bi mu'minin dan su karfafa maganar cewa suna nan akan ta yanzu kuma nan gaba ma akan ta zasu dore ba fa zasu yi imani da shi ba in naqulu illa taraka ba'd alihatina bisu mu dai abinda muke tsammanin ya faru gare ka wannan allolin namu da kake kushewa kana cewa basu isa ba ba sa tutarwa ba sa amfanarwa su suka shafe ka da hauka don haka abin da kake yi sun batu ne na mahaukaci subhanallah in naqulu illa taraka ba'd alihatina bisu annabi Hud alaihi salam yace inni ushidullah ni na shaida wa Allah kuma ku shaida ba ni ba abin da kuke bautawa kuke hada Allah da wani da shi ba Allah ba na barranta nayi bara'a daga dukkan abin da kuke fada na shirka inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum na dogara ga Allah wanda shine ubangiji na shine ubangijin ku kun ki kokun su ma min dabbatin illa huwa akhazun bi nasiyatiha babu wani abu wanda yake rarrafe a doran kasa face ubangiji shike rike da makwarkwadarsa shike rike da makwarkwadar wannan abu shike rike da makwarkwadar wannan abu inna rabbi ala siratin mustaqim kuma ubangiji ne ubangiji na yana da tafarki madaidaici wato ubangiji na ba zalimi bane duk da cewa yana da kudura mutlaka yana da mulki mutlaka amma baya zalintar kowa to ka duba irin wannan kalubale da ya musu shi ma ya nuna musu cewa ya dogara ga Allah domin ubangiji shike da iko iko na ƙarshe ikon da baya da ƙarshe baya da gaci هكذا النبي يعقوب عليه السلام ك kamar yadda Allah ya bamu labari yace wa qala ya bani la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqa wama ughni ankum min Allah shay min shay in al-hukmu illa lillah alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal al-mutawakkilun yace ya ku ayyana kada ku shiga ta kofa guda daya ku shiga ta kofofi daban-daban amma ku sani bazan wadatar muku da komai ba daga Allah hukunci na ga Allah shi kadai alaihi tawakkaltu ni gare shi na dogara wa alaihi falyatawakkal almutawakkilun kuma su ma masu dogaro su dogara ga Allah shi kadai haka nan annabi shu'aib alaihi salam wa qala almala'u alladhina istakbaru min qawmihi lanukhrijannaka ya shu'aib walladhina amanu ma'aka min qaryatina aw lata'udunna fi millatina qala aw law kunna karihi qad iftarayna 'ala allahi kadiban إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما كان لنا أن نعود فيها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين لوكا شند متى ننسى وأن سكي جرمان كي سكي للنظام فتدك يا شعيب والذين آمنوا معك da waɗanda suka yi imani tare da kai min ƙaryatina daga ƙasarmu ka duba har kullun shi mugu wanda baya san gaskiya har kullun shi abubuwan da yake haƙƙin kowa sai ya maida shi haƙƙinsa shi kadai ka duba wai ƙasar fa wai tasu ce su kadai annabi shu'aibu da mutanansa ba sa ciki la nukhrijannaka ya shu'aibu wallazina amanu ma'aka min ƙaryatina shi ba garinsu ba ne wai za su kore shi daga alƙaryarsu to haka ɗan bid'a ma yake magana ko ɗan bid'a zai magana in ya tashi magana mu musulmin gari kaza mu musulmin zamfara to su sauran ba musulmin zamfara ba ne gaba ɗaya sai ya kankana abin ya kankane shi ya nuna nashi ne shi kadai awla ta'uduna fi millatina ko ku dawo ku ci gaba da bautawa abinda muke bautawa ku kama addininmu Nabi Shu'aib ya ce awa law kunna karihi ko da ba ma san wannan addini naku ya ce to mun yi wa Allah kagi har idan za mu koma mu bi addinin ku bayan Ubangiji ya tsirar da mu ya nuna mana gaskiya bai yiwa wa ma yakunu lana bai yiwa gare mu an na'uda fiha illa an yasha Allahu rabbuna a ce mu koma sai dai Ubangiji ya so mu da bata sai mu koma amma haka kawai muna ji muna gani ba za mu koma mu shiga cikin barna ba bayan Ubangiji ya fitar da mu daga ciki yace wa sai rabbuna kullu shay'in ilma ubangiji ya yalwaci da ilimin sa ya yalwaci dukkan komai yace ala llahi tawakkalna ga ubangiji muka dogara wato dogaran mu ga Allah ne shi kadai ya isan mana yace ya ubangiji kai mana fatahi kai mana hukunci tsakanin mu da mutanen mu da gaskiya wa anta khairul fatihin kai ne fiyayyen mai fatahi kai ne fiyayyen mai yin hukunci haka nan Annabi Musa alaihi salam kalimullah haka shi ma yake kiran mutanansa da cewa su dogara ga Allah wa qala Musa ya qawmi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin yace ya ku mutane na har idan kun yi imani da Allah to ku dogara ga Allah fa alaihi tawakkalu ku dogara gare shi shi kadai in kuntum muslimin in har kun kasance masu bi kauya ga Allah qalu ala allahi tawakkalna ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين تو هكا نن بابو وانا النبي فاشي يا بو wannan tafarki a cikin da'awarsa ya nuna dogaranta ga Allah ne shi kadai qalat lahum rusuluhum inna hum illa basharun mithlukum walakin allaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi wama kana lana an na'tiyakum bisultanin illa bi'iznillah wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minun manzali suka ce in nahnu illa basharun mithlukum mu ba wasu bane face mutane ne kamar ku amma fa ubangiji yana yin baiwa ga wanda yaso daga cikin bayinsa yana zaban wanda yaso daga cikin bayinsa ya bashi annabci ya bashi manzanci kuma abinda kuke nema na mu'jiza ba za mu iya zuwa muku da wata mu'jiza ba sai abinda ubangiji ya izini wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minun kuma ga Allah kadai mu'minai za su dogara wa ma lana illa natawakkala 'ala allah وقد هدانا سبلنا ما زي هنا بزامو دوغرا ga Allah shi kadai ba alhalin ya nuna mana tafarkin mu ya nuna mana gaskiya ولنصبرن على ما اذيتمونه كما دلل تبتا حقيقه زابي حقوري بس ابين ده كوكاي مانا نتوتروا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المتوكلون كما ما سو دوغرو ga Allah kawai suke dogaro haka nan a gurare da dama Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da ya dogara ga Allah fa idza azamta fatawakkal ala Allah wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal ala Allah fa in tawallaw faqul hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim wa lillahi ghaibus samawati wal ard wa ilayhi yurja'u al-amru kulluh fa'budhu wa tawakkal alayhi wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut ayoyi da dama a cikin alqur'ani suna kira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa ya dogara ga Allah don haka dukkan wani mai kira zuwa ga Allah bisa hanyar annabawa yana buƙatar dogaro ga Allah lokaci yayi a cikin abubuwa guda goma da zamu faɗa uku muka faɗa adun kule zan zana mana su daga baya malamai za su ƙara yi muku bayani a kansu mai wa'azi mai kira zuwa ga Allah yana buƙatar arrif wato annabawa waɗanda suka yi kira zuwa ga Allah suna da arrif walli wattaysir sauƙaƙawa da daddadar magana ga al'ummomin su lokacin da suke wa'azi ba ta kausasa magana ga al'ummomin su kamar yanda Allah madaukakin sarki ya umarci annabi Musa alaihi salam da shi da annabi Harun alaihi salam da cewa su je gurin Fir'auna idhaba ila Fir'auna wa qula lahu qawlan layyina Fir'auna wanda yace ana rabbukumul a'la aka ci to aga masa magana wacce take mai taushi haka nan annabawa har ko da yaushe cikin wa'azin su yuzakkiruna bi ayyamillah suna tunatar da mutane irin abubuwan da suka gabata na kissoshin al'ummomin da suka kangare suna musu wa'azi da wannan kamar yadda Allah ce wa zakkir bi ayyamillah yake ga wa annabi Musa alaihi salam haka nan annabawa a koda yaushe ya'ishuna qadaya asrihi za su kirawo mutane zuwa ga tauhidi sannan kuma suna rayuwa tare da abin da yake gudana a zamanin su zamu ga annabi Shu'aib alaihi salam lokacin da yazo ya samu mutanansa suna tauye mudu suna tauye ainihin mizani sikeli cikin kiran da yayi zuwa ga kadaita Allah kuma yace har ila yau a daina tauye sikeli annabi Lut alaihi salam ya samu mutanansa suna ainihin wannan ta'ada talwadi kiran da yayi bayan kira zuwa ga Allah kuma ya hana su luwadi atatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin haka nan annabi Musa alaihi salam yazo ya samu ana bautar wani ba Allah ba ana bautawa Fir'auna ana bautawa bokaye da matsafa yayi kira zuwa ga abautawa Allah sannan kuma ya ga Fir'auna yana takabburi da girman kai da bautar da bani Isra'ila watilka ni'matun tamunnaha alayya an abatta bani Isra'il zaka dinga mun gori dan ka maida ainihin ƴaƴan Isra'ila banu Isra'ila sun zama bayinka ya yaki wannan jabaruti na Fir'auna na abinna haka nan zamu ga annabawa a cikin da a wasu ba su yi sa'ayi ba ba su yi fadi tashi ba dan su kawwana kansu su gina wata duniya ba wannan ya kawo su ba kowane annabi cewa yake qulla as'alukum alayhi min ajr bana neman ku biya ni ballantana ku ce kudin abun ku nake su a'a bana buƙatar ku biya ni in ajriya illa ala Allah in ajriya illa ala rabbil alamin ubangiji na kadai shi zai biya ni annabawa suna yin wannan sannan kuma za mu ga cewa annabawa sun bi tafarki na al-mujadalatu billati hi ahsan lokacin da mutane suke jada su suna kokarin tabbatar musu da hujja ta hanyar da ta dace ta hanyar gamsarwa ta hanyar fadi hujja in fada wannan shine shi yasa lokacin da annabi Nuhu yayi wa'azin mutanansa sai suka ce ya Nuhu qad jadaltana wa aktharta jidalana mu fa kai jayayya da mu kai waita jayayya da mu haka nan annabi Ibrahim alaihi salam wa hajjahu qaum qala atuhajjuni fillahi wa qad hada mutanansa suka yi jayayya da shi ya fada suka fada ya bada hujja har Allah da karshe ya bashi hujjar da ya kayya su ya fi karfin su ya ce wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi to wannan tafarkin annabawa kenan, wato gwara hujja da hujja. Amma wanda zaka ji yace a dake shi, a kama shi, a daure shi, a kai wa yan sanda, a kai wa sarki, aiwaye aiwaye, to bai da hujja. Shi yasa zaka ga malaman sunna ba inda za su je su ce a kai wa yan sanda, sai dai su a kai su, ko su ce a kai gaban sarki ko gaban DPO ko ai, a'a, saboda suna da hujja, suna da hujjar da za su faɗa. Wanda yake da hujja baya buƙatar wani ya zo ta yi shi, hujjar nan ta ishe shi. To haka har tafarkin annabawa yake, abubuwa da dama wanda ya kamata a faɗa, amma lokaci ya yi da dole in tsaya ga ɗan uwa Malam Kabir, watakila cikin taliƙinsa ya ƙara nusar da ku a cikin abubuwan da na faɗa ko ya faɗa. Abinda ban faɗa ba, Allah maɗaukakin sarki, abinda muka faɗa daidai ya ba mu ladansa, abinda muka yi na kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
Yazo masallacin Ja'far, Malam Ja'far Mahmud Adam, malam ya gabatar da shi gaban mutane, yake cewa wannan malami na amfani da shi, na karu da shi musamman fagen ilimin hadisi. Mutane suke kabura da kabura din nan, ashe ashe, Allah ne yake ishara da nuni cewa malam Dr. Sami ne zai ci gaba da zama kan kujerar Malam Ja'far. Muna roƙon Allah madaukakin sarki, yadda Allah ya amfanar da mutane da ilimin Malam Ja'far a wannan ƙasa, Allah ya amfanar da al'ummar musulmi da ilimin Malam Muhammad Sani, Allah kuma ya saka mashi da alkhairi. Kuma da abin da zan tuna da shi shine ɗalibanmu da suke karatu a Jami'ar Madina, bayan kafin da ake ɗiba a cikin jami'a, kuma akan je gidan malam shi ma daga ɗiba ilimi a ciki, wanda Malam Muhammad Kabir Maulana yana cikin waɗanda suke ɗiba ilimi ko suke ɗebo ilimi daga wannan malamin. Allah ya saka mashi da alkhairi. Ba wani lokaci za mu ja mai yawa face mu ba Malam Kabir minti biyar ko ƙasa da haka domin ya tofa albarkacin bakinsa a cikin wannan lecture. Sannan a ƙarshe mu nemi kwamishinan lamura addini na jihar Zamfara, Dr. Muhammad Sukur Jangebe, ya yi jawabin godiya. Haka Malam Kabir, bismillah.
Sai mu yi kokarin a raba mai yawa don yana da muhimmanci kwarai, sannan kuma samu sai kuma su fassara zuwa Hausa wanda zai alamu amfani zai kare a haduwa
Allah ya saka a tsaye. Abu na gaba wani kwanci kwanci ne na tashe shi ne jin jawabin godiya daga kwamishinan lamura addini na wannan jiha Malam Muhammad Kusan Jejiru. Kafin jin wannan jawabin na farkon da uwa cewa akwai liyafa da aka shirya wa malam da tawagarsa da kuma shi kwamishinan lamura addini da limamin masallacin Sheikh Abubakar Muhammad Gumi da kuma shi kanshi Malam Muhammad Kabir da kuma malamin su kaura da malamin nasu da kaura da kuma malamin tani limani sahbi wannan bayan malamin ya gama za mu kebance da su domin da ya tsaye da mutaci shirya mu malam da ya tsari liman kaura shi ne dogon ɗan bidiya a tsakanin malamin nasu da moyi kuma ga zautun a kaurar da moda Allah ya saka wa mutane a tsaye yau zan yi kafin magana ga gamar sami nan da kula da kaya kana gidi ya kuma na sami wannan na tsiri moyi bene a kan cikin ku da su ko da abin da baba a cikin da siya da ta kawo da ce da kuma da mu zai kawo magana ga a komitin da mu a gidi sai da fatan da kula da su
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعبده ونشكره ولا نكفره بإذنه إنه على كل شيء قدير ونشهد أن رسولنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والمشركون والمنافقون صلى الله تعالى عليه وعلى آله ومن سلك سبيلهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد مجرما دكتور ميسونا بابانا malami a sashen addinin musulunci na jami'ar musulunci ta Katsina da kuma kasancewa ta yi khalifar almarhum abokina a wajen da'awa Sheikh Ja'far Mahmud rahmatullahi alayhi da kuma darakta mai gudanar da cibiyar nazarin musulunci ta Usaimain kuma limamin masallacin wannan wuri da'iya dan uwa Malam Muhammad Kabir Umar Maruku sai kuma nan dama garin Imam Abdullahi Alim Khalifa na almarhum al-Imam ad-da'iya al-Sheikh Malam Sakita rahmatullahi alayhi
amin
kuma ba'da zalika al-imam ad-da'iya dan uwa Sa'id Aliyu mai kwano gusau sauran samari da awa mai sunan babana da ashar tafi kuma mai suna daga cikin sunayen manzon Allah da kaura ƴan uwa jama'ar musulmi da muka hallara don wannan hidima ta addinin musulunci gabas yamma kudu arewa da tsakiya assalamu alaikum wa rahmatullahi abu na farko dai tsakanin Allah yana cike da farin ciki da murna bisa ga irin yadda daga al'umma sun haɗu don sauraron wannan muhabara da aka gabatar da ilimi tsadi daga tawari mai kyau.
Ubangiji subhanahu wata'ala ya saka malam da alkhairi.
Amin.
Sauran duk waɗanda suka shirya akai wannan haduwa Allah ya saka mu da alkhairi.
Amin.
Sannan kuma su marigayen da suka riga mu a cikin wannan da'awa Allah ya amshi rayukan su muna musu addu'a Allah ya gafarta mu.
Amin.
Zan yi amfani da wannan dama in kira gare mu gaba daya da musa natsuwa da hangen nesa da mai da hankali ga aiwatar da darussan da muka tunkara a cikin wannan mu'azara. Ba ilmantarwa adda nauyi ba ko sauraren ilmantarwa ba, dabbaka abubuwan da aka gane aka fahimta kamar wanda shari'a ke so. Shi yasa da yawa Allah ya ba mutane ilmi, ya ba mutane sani, ya daga darajojin mutane da yawa a fagagi daban-daban na ilmi. To amma duk da waɗannan hikimomi, sai ga karantawa daga manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu, kaga bai ce yu'allimuhu ba. Lafazan ilimi da ilimi da ilmantarwa sun turgo rayu da yawa cikin alkur'ani da hadisai da yawa, amma nan sai hikima ta zo cewa duk wanda Allah yake nufin sa da alkhairi kowane iri duniya a lahira yufaqihuhu fid-din, sai ya fahimtar da shi a cikin addini. Allahumma ij'alna min al-mutafaqihin.
Amin.
Amma ko an yi duk waɗannan bayanai ba kowa ta gane ba, wanda Allah ya nuna su gane. Allahumma ij'alna min.
Amin.
Nabiyu, ina wani da wannan dama sanar da al'ummar musulmi a wannan wuri da wannan jiha da wannan ƙasa ta mai girma Najeriya cewa gwamnatin jihar Zamfara shirye take ga ƙarfafa al'amura na inganta shari'ar musulunci da kuma al'amuran ci gaban addinin musulunci gaba ɗaya. Da lokacin da Allah ya shigo da mu a fagen jagorancin wannan jiha bisa ga jagorancin mai girma gwamna Alhaji Mahmud Ali Shinkaje da Latin Zamfara, mun yi iyakai mun inganta ginin masallatai da makarantun islamiyya da kulawa da masallatan idi da kyautata halayen mutane. Yanzu ma insha Allahu ta'ala gwamnati tana shirye ga kullowa da waɗansu kyawawan hanyoyi da za a tunkari matsalar ɗaukan mata a kan kabu-kabu a cikin mun dai riga mun ba da odar a kawo babura masu tsawa uku don ɗaukar mata guda 200 a cikin wannan birni da sauran manyan biranen wannan jiha. Sannan yanzu haka gwamnati ta amince da a sawo motoci a damƙa su ga hukumar Hizba domin a ba da kulawa ta musamman don a tabbatar da an kare mutuncin 'yan uwanmu mata daga hawan kabu-kabu a cikin wannan babban birni na jihar Zamfara. Don haka muna kira ga al'ummar musulmi da su rinka ba da haɗin kai da goyon baya ga irin waɗannan malamai da suka sadaukar da rayukansu a wajen binciken ilimi da karatun ilimi da ilmantar da al'umma hanya ingantatta ta aƙida mai kyau bisa ga tauhidi a musulunci, da hanya ingantatta ta daga koyar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da hanya ingantatta bisa ga biyayya ga sabon magabata salafus salih rahmatullahi alaihim ajma'in.
Amin.
Karshe ina mai amfani da wannan dama in sanar da mai girma Dr. Muhammadu Sani Umar Fage da sauran rijiyar lemu jan babban birnin Kano kuma malami a jami'ar musulunci da ke Katsina da sauran 'yan uwa musulmi da a cikin wannan masallaci da birnin Gusau da jihar Zamfara cewa in Allah ya yarda mun riga ya mun samu masallacin sahaba daga cikin masallatan da gwamnatin jihar Zamfara za ta gina insha Allah. Allahu muna neman addu'ar jama'a da fata alkhairi shi gwada munna mun yi wannan aiki da hannu muka yin Allah ya amshi mulki ga hannu. A ƙarshe a madadin ma'aikatan lamuna addini ta jihar Zamfara da kuma gwamnatin jihar Zamfara da haduwanmu a wannan muhadara da aka yi a wannan masallaci mai albarka, ina miƙa godiya ta musamman ga wannan malami da irin wannan gudunmuwa da ya bayar. Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah shi yawaita mana irinsu kuma Allah ya saka mu ya gurgusa mu a cikin irinsu.
Amin.
Amma duk wanda an kai bayani ganewa sai Allah ya so, Allah ka ba mu ganewa.
Amin.
Ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kada shi uwa ya ga ta shi muna da ambata biyu ko ta uku ga malam Ahmad Dacin Muhammad Salim Al-Husaini insha Allah ta'ala bayan ta da shi kullu zai gabata da lecture mai taken ya zaka ban malam na hadisi da aka fara da uwa bi na kuyi da ga malam sai mu a cikin Al-Husaini insha Allah ta'ala muna da uwa da jima ko da
dauki na wayan
muna da roƙo ne kuma
take so na video
ne ba kuma da
dauki yau ne gaba
da mar tiyata ko to wani a wani gidi sai ne wannan roƙo ne cewa muna roƙo mai shina da yadda kina wayin ya da wannan wa'azin a gidan talabijin ta kasa da kinan jaha sai kuma ga bujara ta zo mallam ya ji nasu da kina wayin buga kasa din da raba daga jama'a insha Allah
Allah
ya kiyaye ku. Allah ya kiyaye ku. Allah ya kiyaye ku. Allah ya kiyaye ku. Allah ya kiyaye ku. Allah ya kiyaye ku. Allah ya kiyaye ku. Allah ya kiyaye ku. Allah ya kiyaye ku. Allah ya kiyaye ku. Allah ya kiyaye ku. Allah ya kiyaye ku. Allah ya kiyaye ku. Allah ya kiyaye ku. Allah ya kiyaye ku. Allah ya kiyaye ku. Allah ya kiyaye ku. Allah ya kiyaye ku. Allah ya kiyaye ku. Allah ya kiyaye ku. Allah ya kiyaye ku. Allah ya kiyaye ku. Allah ya kiyaye ku. Allah ya kiyaye ku. Allah ya kiyaye ku. Allah ya kiyaye ku. Allah ya kiyaye ku. Allah ya kiyaye ku. Allah ya kiya